Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Haren zai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 8 ga watan Oktoba shekarar 2022. A babban rahotanni za a ji cewa hukumomi a jihar Niger da ke Najeriya sun yi karin haske kan dalilan da yasa suka rufe wasu makarantun primary da secondary a wasu kananan hukumomi. Kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Ka Almasi Garba ke gabatarwa, kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyinna da labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Akalla mutane 12 sun rasa rayukansu yayin da wasu biyu suke cikin mawuyacin hali bayan da wata motar safa ta kama da wuta a birnin Nashik na jihar Maharashtra da ke yammacin India a yau Asabar, kamar yadda wani jami'in 'yan sanda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ana kula da mutane fiye da 30 da suka sami raunuka a wani karamin asibiti, yayin da kuma aka shiga bincike kan musabbabin hatsarin. A cewar wani jami'in ofishin 'yan sanda na Nashik, kimanin kilomita 190 daga Mumbai, babban birnin kasuwanci na India, kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ruwaito cewa motar ta kama da wuta ne bayan ta daki wata tankar man diesel. Wasu hotunan bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta sun nuna yadda motar take nutse a cikin manyan harsasan wuta. Prime Minister Narendra Modi ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa hatsarin motar safa a Nashik ya taɓa mu matuƙa. Ina jajantawa waɗanda suka rasa 'yan uwansu a hatsarin. Ya ƙara da cewa za a baiwa iyalan kowane mutum da ya rasa ransa dala Amurka 2,400, waɗanda suka sami raunuka kuma dala 600 kowannensu. Modi ya yi addu'ar samun waraka cikin sauri ga waɗanda suka jikkata. Yana mai cewa hukumomin yankin suna samar da dukkan taimako da waɗanda lamarin ya shafa suke buƙata. A ƙasar Ireland kuma mutane 7 suka mutu a wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke gundumar Donegal da ke arewa maso yammacin ƙasar, a cewar 'yan sanda a yau Asabar. Rundunar 'yan sandan Garda Shoshana ta ce an kwantar da mutane 8 a asibiti, a yayin da ake ci gaba da neman sauran mutanen da lamarin ya rutsa da su a wajen da fashewar ta auku a Green Crenshaw. Rundunar ta ce a yanzu tana iya tabbatar da mutuwar mutane 7 sakamakon lamarin. An tabbatar da 3 a jiya Juma'a, yayin da aka tabbatar da wasu 4 zuwa safiyar yau Asabar. Hukumar agajin gaggawa ta Ireland ta ci gaba da gudanar da ayyukan ceto har zuwa daukacin dare, bayan da fashewar ta tarwatsa farfajiyar da ke gaban wani gidan man fetur da wani ginin rukunin gidaje da ke kusa. Wani hoton da aka dauka ta sama bayan fashewar ya nuna yadda gidan man ya wargaje, haka kuma wasu gidajen sama biyu masu hawa bibbiyu na zaman jama'a sun rushe, yayin da fuskar wani gini irin su da ke kusa ya kware. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada ƙuri'a da rata ƙallilan a jiya Juma'a, ta amincewa da tsawaita aikin wani kwamitin ƙwararru da aka ɗora wa alhakin binciken yanayin haƙƙin bil'adama a ƙasar Habasha da yaƙi ya daidaita da ƙarin shekara ɗaya. An amince da ƙudurin da ƙungiyar Tarayyar Turai ta gabatar ne bayan ya sami rinjayen ƙuri'u 21. Ƙasashe 19 suka kada ƙuri'ar ƙin amincewa da shi, ciki har da dukkan ƙasashen nahiyar Afirka da ke cikin kwamitin na kare haƙƙin bil'adama, idan ka ɗaya ga ƙasar Malawi da bata halarci taron ba, da kuma wasu ƙasashe 6. Ana sa ran ƙwararrun za su ba da rahoton baki akan yanayin da ake ciki a Habasha, wadda ke fama da tashe-tashen hankali tun watan Nuwamban shekara ta 2020 zuwa ga hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a taronta na gaba a farkon shekara mai zuwa ta 2023. Jakada Habasha a Geneva ya faɗa a shafin Twitter kafin jefa ƙuri'ar cewa Habasha tana ƙalubalantarsa, tana kuma neman majalisar da ta kada ƙuri'ar ƙin amincewa da wannan lamari na siyasa. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce tsawaitawar wani ƙaƙarfan saƙo ne zuwa ga ɓangarori da ke yaƙi da juna, cewa waɗanda suka aikata laifi za su fuskanci fushin shari'a. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata wuta ta tashi sakamakon tarwatsewar wata mota mai dauke da bam a kan babbar gada da ta hada Crimea da Russia da ta mamaye yankin a shekara ta 2014. Moscow ta faɗa ba tare da gaugawar zargin Ukraine ba. gadar ta mota da jirgin kasa da aka gina ta bisa umarnin shugaban Russia Vladimir Putin aka kuma kaddamar da ita a shekara ta 2018 ita ce babbar mahadar zirga-zirgar sojin Russia da ke yaki a Ukraine musamman a kudu da kuma tsallakar da sojoji kasancewar ta ratsa ta jirin Kerch ita ce kadai hanyar tsallakawa tsakanin yankin da aka mamaye na Crimea da Russia kamfanonin dillancin labaran Russia sun ruwaito kwamitin yaki da ta'addanci na kasar yana cewa yau da misalin karfe 6:07 na safe wato karfe 3:07 agogon GMT wata motar bam ta tarwatse a bangaren motoci na gadar Crimea inda ta watsa wuta ga tankokin mai 8 dake kan layin jirgin kasa zuwa Crimea mai magana da yawun fadar Kremlin ya ce Putin ya bada umarnin kafa wata hukuma domin binciken musababin fashewar kamar yadda kamfanonin dillancin labaran Russia suka ruwaito ƴan uwa sun fadi suna kuka a gaban kananan akwatunan gawa na wasu yara a jiya Juma'a bayan da wani jami'in ƴan sanda da aka kora ya kutsa a cikin wata cibiyar renon yara a lokacin da suke hutawa ya kuma kashe gumman mutane a Thailand kisan na jama'a wanda shine mafi muni a Thailand ya shafi kusan kowa a wani karamin kauye dake makale a gonakin noman shinkafa a daya daga cikin yankuna mafi fama da talauci zaman makokin ya kuma game kasar baki daya inda aka sassauta tutoci zuwa rabin karfe kana kuma yara ƴan makaranta sun gudanar da addu'o'i zuwa ga waɗanda suka mutu akalla mutane 24 daga cikin 36 da aka kashe a harin na bindiga da wuka na ranar Alhamis yara ne mafi akasari waɗanda ba su kai shekarun shiga makaranta ba Sexton Siraj mai shekaru 28 da matarsa mai juna biyu za ta haihu a wannan watan take aiki a cibiyar tarenon yara ta Office 1 ya ce nayi kuka har hawaye na son kafe daga ido na suna kwarara ne a zuciyata ya ci gaba da cewa matata da ɗana sun tafi gidan gaskiya ni kuma ina raye kuma dole ne in ci gaba da rayuwa idan ban ci gaba ba matata da ɗana ba za su ji daɗi na ba kuma ba za su sake dawowa a rayuwa ta gaba ba
Na Faruku Sanin da aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Yayin da yankin arewacin Najeriya ke zama koma baya a fannin cigaban ilimi daga tushe a ɗaya gefen matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu yankuna na yankin ya taimaka wajen kara taɓarɓarewar ilimin rahotanni dai sun nuna cewa a yanzu haka akwai ɗaruruwan makarantun firamare da sakandare da ke rufe a sakamakon matsalar 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa daga Neja ga rahoton da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana
a yayin da yankin arewacin Najeriya ke zaman koma baya ta fannin ci gaban ilimi daga tushe a ɗaya gefen matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu yankuna na yankin na ƙara taimakawa wajen ƙara taɓarɓarewar ilimin inda rahotanni ke nuna cewa a yanzu haka akwai ɗaruruwan makarantun firamare da sakandare da ke rufe a sakamakon wannan matsala ta 'yan fashin daji masu garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Jihar Niger da ke arewacin Najeriya na cikin jihohin da waɗannan 'yan bindiga suka addaba inda bayanai ke nuna cewa akwai ƙananan hukumomi kimanin 5 da alatilas hukumomin jihar Niger suka rufe wasu makarantu daga cikinsu. Makarantun kuwa da suka hada da na firamare da sakandare saboda wannan matsala ta rashin tsaron a lokacin da yake jawabi albarkacin ranar malamai ta duniya da aka gudanar a cikin makon nan da ya gabata shugaban hukumar bada ilimi ta bai daya a jihar Niger Alhaji Sa'idu Ibrahim ya yi karin haske akan wannan matsala
yanzu abinda ake ciki dai shine wasu makarantu an rufe su saboda halin tsaro din kuma dalilin haka yana da alaka da muhimmancin malamai din da dalibai ba za mu sake ba a zo a kwashe muna malamai a kwashe muna dalibai shi yasa aka rufe saboda wannan matsala na tsaro
na'am kamar akwai adadin yawan makarantun da aka rufe saboda matsalar tsaro
lokacin zamin guda 5 biyar zuwa shida ne abin da ya shafi muya shururu akwai rafi akwai kuma mariga akwai wasu gehen rijau bangare ne a rijau din sannan akwai wani dan bangare a mashegu wayannan duk su ne kananan hukumomin da abin ya shafa
ko baya ga matsalar rashin tsaron ma akwai matsalar rashin samun kwararrun malamai dake koyarwa a wasu makarantun dake zaman koma baya ta ci gaban fannin ilimin al'amarin da member a hukumar bada ilimin a jihar Niger Alhaji Abdulkadir Shehu na Puntuwa yace gwamnatin jihar Niger na daukar mataki akan wannan matsala
mai girma gwamnatin jihar Niger Dr. Abubakar Sani Bello ya kafa kwamiti a karkashin kungiyar malamai na kasa wato NUT su fito su zakulo malamai wanda suka cancanta da wanda ba su cancanta ba a jihar Niger kuma Allah da ikon su wannan kwamiti ta zauna ta gama aikin ta ta miƙa rahoto an zakulo wanda suka ba su cancanta ba su zama su kasance suna aji
a yanzu dai gwamnatin jihar Niger tana daukar matakai na kai daliban da aka rufe makarantun nasu saboda matsalar rashin tsaron zuwa wasu wurare da babu matsalar tsaron domin ci gaban karatunsu Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustafa Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasu sauraronmu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku tambaya assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan da suka jawo samun fari a wasu kasashen dake yankunan kuriyar Afrika da ma wasu yankuna na kasar China dake nahiyar Asia a daidai lokacin da wasu kasashen duniya suke fama da ambaliyar ruwa Mai tambaya Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa Najeriya Za kuma aji kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa Salamu muryar Amurka dan Allah ina so ku bani tarihin Hausawan kasar Sudan shin akwai wani bambanci tsakanin Hausawan kasar Sudan da na Najeriya Mai tambaya idan an tuna shine baban gida IBB Giyawa daga karamar hukumar mulki ta Goranyo jihar Sokoto Najeriya To bari mu fara da ansar tambaya kan yadda akan fuskanci fari a wurare irin kuriyar Afrika da sassan Asia a daidai lokacin da kuma wasu sassan duniya ke fama da yawan ruwa har ma da ambaliya Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu Malam Madori da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu ga wakilin muryar Amurka a Agadez Hamid Mahmud da ansar da ya samu daga wani masanin yanayi dake Agadez Malam Abubakar Nafi'u wanda yace
babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan Afirka abin da shafi yankin su Somalia su Ethiopia su Eritrea su Kenya babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin samun ruwan sama sun samu shekara 1 2 zuwa 5 ba su samu ruwan sama ba shine babban dalili abin da kawo musu fari can wurin amma yanzu kaga dalilin rushin samun ruwan sama ana tunanin mutane a yankin Somalia za su fuskanta yunwa shashe na masana da suka yi yankin Somalia da Eritrea da Kenya ya yi kamari in ka duka musamman mu na bisa yankin mu Afirka ta yamma mu musamman ma mu na Niger ba ko muke kawo da fari ga mu na illa karamcin ruwan sama ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu shi ko shirkin mu mino mu nomo mu babban matsala ma kuma gwamnatoci nasu na kasashen su sun yi bursu da abin bisa harkun nomo nomo amma tashi hankali ya mamaye su in ka duka zaka kamar yankin Somalia da Ethiopia su duka kago wannan kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankali ga shi ka gwamnatocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai to abin da kamata su yi su ba noma fifiko su ba noma muhimmanci su tallafa su samu su hannun su bisa harkar noma haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su cikin fari na yunwa da rashin abinci
to yanzu misali zaka ga kamar yayin da wasu kasashe ke fuskantar fari wasu kuma kasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo haka
abin da ka haka su ce yankin kafan Afirka matsalar ruwan sama gari su wurin shekara 1 2 zuwa 5 shike ka musu fari kaga in ka duki Somalia dubban manoma ne suka kaurace ma gonar kansu suna gudun abin da za su samu bisa ɗan ta'addan su da ɗan tawaye tashi hankali da ya mamaye su to wannan ma ya ƙara taimaka ma bisa harkar fari me yasa manoma sun kaurace ma gonakin su kuma kaga manomi ko bakin da kaurace ma harkar noma wurin samu abinci ko dole a samu karmacin abinci yanzu kaga kasashen Habasha Somalia da Kenya a hali yanzu na fuskantar babban matsalar fari mafi muni wanda sama da shekara 40 ba su da wannan fari me saboda rashin samun ruwan sama da suke ke ka musu babban matsalar wannan fari yanayin fari ya haifar da matsalar rashin abinci mai tsanani a yankunan nasu inda mutane miliyan 20 da wani abu ma za su fuskanta barazanar yunwa sama ga mutane miliyon guda aka tilastawa barin gidajensu fa dalilin samun fari wanda ake sa ran zai ci gaba nan da watanni masu zuwa mu kuma ne in ka doka niyyar wurin mutum 100 abuskar su rayukan su bisa harkar ambaliyar ruwan sama mu a banar ruwan da muka gani muka samu an ji maruban mu da an ga ruwa shekarar shekaru ruwan mu da an ga ruwa kuma banda haka nan ma babban matsalar mu ne Niger muna fama da rashin hanyoyin ruwa hadda sai filaye mutane da suke bisa hanyar ruwa duka an zo an yi gine-gine bisa hanyar ruwa shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya me yasa inda ruwa suke bida inda ka sa hanyar sai ne yanzu an zo an sai da an yi gidaje shike ka haka nan
to me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna nahiyar Asiya har da kasar China
abin da yasa China take fuskantar harkar fari in kun lura kasar China abin ai tana da yawa an ka dauki murabba'in kasar China a duniya ta zo biyu ko ta uku kuma a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama banda wannan kuma mayan kamfanonika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurbata muhalli shi ma wannan ya taimaka ma fuska harkar fari
kamar ta yaya ne kake ganin waɗannan kasashen na kafin Afirka za su tankara waɗannan matsalolin
abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su dole sai an dafa sai gwamnatocin su sun yi tsaye haika bisa abin da shafi harkar noma in ba haka nan ba har yau dai ana nan gidan jiya
sai kuma kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin Hausawan Sudan da na Najeriya idan mai tambayar baban gida IBB Giyawa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu na ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga Malam Ibrahim Musa Audu na kwalejin horar da malamai ta jihar Adamawa da ke home wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa
to tarihi na Hausawa Sudan kamar yadda na faɗa a farin shirin nan ya dade so na Hausawa sun dade a Sudan kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan zaka sami Hausawa a ciki duk da dai suna samun ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa amma mu koka ta wajen wurare kamar aiki na ƙarfi sai aikin soja da noma musamman aikin gona da sauransu to Hausawa fa akan same su suna da yawa yau yawan Hausawa a kasar Sudan yana ma da wuya a ce maka ga iyakacin sa kiyasi dai ake yi sun kawura daga miliyan 3 har ba zuwa miliyan 10 Hausawa suna kowane irin a sector na cigaba na kasar Sudan musamman ma kananan kasuwanci da sauransu akwai Hausawa da yawa da suka yi suna sosai a Sudan to bambance kuma Hausawa suna samu sosai musamman ma akan abin da ya shafi filaye na noma da kiwo da sauransu ta nan ake samun baraka tsakanin Hausawa da wasu kabilu waɗanda ainihin yan Sudan ne duk da dai tarihi ya nuna ba a samun Hausawa a cikin wani rikici tarzoma ta da zaune a cikin ƙasar Sudan idan ba dai irin ɗan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma 2008 misali lokacin shugaba Umar Hassan Al-Bashir a lokacin da ya nuna cewa Hausawa ba 'yan kasar Sudan bane wannan abu kuma ya tada hankalin mutane sosai aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin 7 da kuma suka mutu mutane fiye da 100 suka jikkata da sauransu daga baya shi shugaban kasar ya nuna cewa lallai wannan magana da aka nuna cewa shi ya faɗa akan cewa Hausawa ba 'yan Sudan ba shi bai faɗa ba to kwanan nan kuma an samu mummunan tashin hankali a wajen tsakiyar wannan shekara around June July haka dinnan a inda mutane da yawa suka mutu da sauransu wajen rikici ne da ya faru tsakanin Hausawa da wasu mutane na can Sudan din wanda abin da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne inda Hausawa Hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokin su nasu na Hausawa. Hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda nace a kasar Sudan. A yau misali harka gudun kasuwanci, abinci, al'ada da shauransu. Akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na Hausa ne, na Hausawa ne wanda yau a kasar Sudan kusan kowa na ci. Misali akwai wani irin nama wanda ake yi ko da naman kaza ko da naman shanu wanda ake kira agashe. Kusan ba wanda bai san agashe a kasar Sudan ba, ainihin nama ne na Hausawa amma kowa na yi na amfani da shi. Akwai kuma wani kunu da ake kira gado-gado wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi, yara masu zuwa makaranta da tsofaffi kowa a Sudan na sha. Hausawan Sudan banda yaren Hausa, addini, al'ada, sa irin kaya da shauransu irin na Larabawa sun hada dangantaka da Larabawa. Yawanci a yau sukan yi magana ma da Larabci suke yi, amma dai in ka taba su Hausan dai na nan. Hausawa dewa a Sudan musamman ma ɗan baya-bayan nan ba su ma taba zuwa Najeriya ba. Wasu kan ma ba su san ma dangin su ko ta inda suka hada dangantaka da mutane a Najeriya ba, wannan kusan ya bata. Amma Hausa akwai kojacin Kano bai huce haka ba. Hausawan Sudan za su nuna ma cewa lallai su Hausawa ne, kakannin su Hausawa ne, sun ji Hausa, sun iya Hausa, amma su ba za su taba yarda cewa kuma su ba ƴan Sudan ba ne, su ƴan Najeriya ko su a'a su ƴan Sudan ne, amma lallai su Hausawa ne, suna Hausa, Hausan su sun rike Hausan su, sun san dai tushen su daga Najeriya take, amma su ƴan Sudan ne. To su ƴan Sudan ne fa shi da nan matsalar take. Ainihin ƴan Sudan Larabawa da shauransu su ko dewa daga cikin su suna ja da kasancewan Hausawan Najeriya ƴan Sudan. Kamar yadda na faɗa da fari, Hausawa dai lallai sun kafa tarihi mai tsayi sosai a Sudan. Misali ma a ce mace ta farko da ta taba yin waka kamun Sudan ta samu incin gashin kanta, misali gudun 1942 a rawar, misali wancan lokacin a mawakiya Aisha Falakiya ita ta fara waka a rediyon kasar Sudan, mace da fari a daidai wancan lokacin. Misali lokacin da ake yakin duniya na biyu, ta kan zaga dukkan kasan Afrika tana wa sojojin Sudan waka na karfafa su a duk inda suke.
Maganan bambanci, kusan ba wani bambanci tsakanin Hausawan Najeriya da Hausawan Sudan, saboda Hausawan Sudan na magana da harshen Hausa, haka Hausawan Najeriya su ma da harshen Hausa suke magana. In ko akwai wani bambanci, sai za mu ce to bambanci dai wajen shiga irin sutura na Larabawa wanda Hausawan Sudan kan yi. Za su sa jamfa su yi rawani, in ka dai Balarabe Bahaushin Najeriya ko yana irin shiga nasa wanda wani lokaci ba dole bane yakan yi rawani, yana rawani amma ba mai kama da irin na Larabawa ba, idan ba dai wani dalili na ayi rawani mai kama da Larabawan ya taso ba. Abinci, irin abincin nan dai da ake yi a kasan Hausa shine yawancin abincin da Hausawa na can Sudan su ma ke yi. So banda dai maganan a ce magana da yaren Larabci wanda Hausawan Sudan ke yi, wanda dewa Hausawa a Najeriya ko mu ce yawancin su ba sa Larabcin sai dai Hausa, to banda wannan kusan ba wani bambanci tsakanin Hausawan Najeriya da Hausawan Sudan. Sana'o'i, zamantakewa, irin duka suna kamanceceniya da juna. Ina da fatan wannan zai gamsar da masu tambaya.
To sai a kasance da mu bakon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Malam Ibrahim Musa Audu na kolejin horar da malamai ta jihar Adamawa da ke Hong, da Malam Abubakar Nafi'u daga Agadez Jamhuriyar Nijar, da kuma wakilanmu Hamid Mahmud da Muhammad Salisu Lado, da wanda ya jagoranci shirin Salaman Abu da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Assalam.
Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba,
wasanni a takaice.
Wasan gaba na gurbi ƙarfe ya zai da ƙasar Faransa a Kylian Mbappe ya haye sama a jerin sunayen 'yan ƙwallon ƙafa mafi arziki a duniya. Hukumomin ƙididdigar kuɗaɗen shiga na 'yan wasa sun bayyana cewa Mbappe ɗan ƙasar Faransa mai shekaru 23 zai sami zunzurutun kuɗi har fan miliyan 115.2 daidai da dala Amurka miliyan 128 a wannan kakar wasanni. wannan ne kuma karo na farko da aka sami wani dan wasa da yazo na daya wanda ba Lionel Messi ko Cristiano Ronaldo bane a cikin shekaru 9 dan wasa na karshe da ya dare matsayin da ba waɗannan biyun ba shine David Beckham a shekara ta 2013 ta kwaran mafi a PSG wato Neymar da dan wasan Liverpool Mohamed Salah suna daga cikin jerin sunaye biyar na sama na ƴan wasa da suka fi kuɗi a wannan kakar wasanni yayin da sabon dan wasan Manchester City Erling Haaland yake cikin goma na sama mai horar da ƴan wasan ƙwallon ƙafar mata ta Amurka Blatko Andonovski ta jinjinawa ƴan wasan nata kan yin amfani da damar wasan sada zumunci tsakanin su da Ingila domin fafutukar yaki da cin zarafin mata a sha'anin ƙwallon ƙafa Ingila din wacce ita ce zakarar cin kofin nahiyar Turai ta Euro ta mata ta bana ta doke Amurka wadda ta lashe kofin duniya na mata da ci 2-1 wasan nasa da zumunci to sai dai kafin soma wasan a filin wasa na Wembley da ke birnin London an dauki lokaci ana nunawa tare da bankado wasu rahotannin munana ayyukan cin zarafin mata a wasannin ƙwallon ƙafa na cikin gida a kasar Amurka rahoton wanda tsohon Anthony General na Amurka Sally Yates ya fitar ya kumshi firarraki da ƴan wasa mata fiye da 200 da ke fafata gasar league ta mata ta kasar da suka bayyana nau'o'i daban-daban na cin zarafi da neman tursasa su lalata daga masu horar da su ƴan wasan kasashen biyu a filin wasan na Wembley duk sun daura rawayar kyallaye a lokacin wasan na sada zumunci suka kuma jera bayan wani babban hoton kyalle domin nuna goyon baya ga waɗanda cin zarafin ya rutsa da su Shahararren dan wasan kasar Argentina da PSG Lionel Messi ya ce san ba zai koma sana'ar horar da ƴan wasa ba idan ya kai ƙarshen rayuwarsa ta taka leda a yan kwanan nan ne Messi ya bayyana aniyarsa ta yin murabus daga bugawa kasarsa wasa bayan gasar cin kofin duniya ta shekarar nan ta 2022 inda zai wakilci kasarsa ta Argentina karo na 5 a gasar to sai dai dan wasan mai shekaru 33 da yanzu haka yake kusantar ƙarshen lokacinsa na taka leda ya fada wa manema labarai cewa bai da aniyar shiga aikin horar da ƴan wasa kamar wasu takwarorinsa da suka yi bankwana da taka leda wanda ragin Messi a kungiyar ta PSG zai kare ne a ƙarshen wannan kakar wasanni ko da yake kuma tsohuwar kungiyarsa ta Barcelona ta kasar Spain tana nan tana kokarin sake dawo da shi Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria
Don nan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takeice.
To hafiz a takeice ya kalla mutane 12 sun rasa rayukansu yayin da wasu biyu suke cikin mawuyacin hali bayan da wata motar safa ta kama da wuta a birnin Nashik na jihar Maharashtra dake yammacin India a yau Asabar kamar yadda wani jami'in ƴan sanda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters ana kula da mutane fiye da 30 da suka sami raunuka a wani karamin asibiti yayin da kuma aka shiga bincike kan musabbabin hatsarin a cewar wani jami'in sojin ƴan sanda na Nashik kimanin kilomita 190 daga Mumbai babban birnin kasuwanci na India a kasar Ireland mutane 7 suka mutu a wata fashewa da ta auku a wani gidan mai dake gundumar Donegal dake arewa maso yammacin kasar a cewar ƴan sanda a yau Asabar Tundunar 'yan sandan Garda Shoshina ta ce an kwantar da mutane 8 a asibiti a yayin da ake ci gaba da neman mutanen da lamarin ya rutsa da su a wajen da fashewar ta auku. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada ƙuri'a da rata ƙallilan a jiya Juma'a ta amincewa da tsawaita aikin wani kwamitin ƙwararru da aka ɗorawa alhakin binciken yanayin haƙƙin bil'adama a ƙasar Habasha da yaƙi ya daidaita da ƙarin shekara ɗaya. An amince da kudurin da kungiyar tarayyar Turai ta gabatar ne bayan ya sami rinjayen ƙuri'u 21 to sai dai kuma kasashe 19 suka kada ƙuri'a rikin amincewa da shi ciki har da dukkan kasashen nahiyar Afirka da ke cikin kwamitin na kare haƙƙin bil'adama idan ka ɗebe kasar Malawi da bata halarci taron ba da kuma wasu kasashe 6 wata wuta ta tashi sakamakon tarwa tsayawar wata mota mai ɗauke da bam a kan babbar gadar da ta haɗa Crimea da Rasha da ta mamaye yanki a shekara ta 2014 Moscow ta faɗa ba tare da gaugawar zargin Ukraine ba gadar ta mota da jirgin ƙasa da aka gina ta bisa umarnin shugaban Rasha Vladimir Putin aka kuma ƙaddamar da ita a shekara ta 2018 ita ce babbar mahaɗar zirga-zirgar sojin Rasha da ke yaƙi a Ukraine musamman a kudu da kuma tsallakar da sojoji ƴan uwa sun faɗi suna kuka a Thailand a gaban ƙananan akwatunan gawa na wasu yara a jiya Juma'a bayan da wani jami'in ƴan sanda da aka kora ya kutsa cikin wata cibiyar renon yara a lokacin da suke hutawa ya kuma kashe gomman mutane kisan na jama'a wanda shine mafi muni a Thailand ta shafi kusan kowa a karamin kauyen da ke makale da gonakin noman shinkafa a daya daga cikin yankuna mafi fama da talauci.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauki da bada umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.